بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوام سأل بركة نامنا بركة دوانا داري منشقة دار الليتنم دار الشرين دتاقوسكو da tara ga watan Dhulhijja shekara ta 1447 bayan hijira, ya dace da lissafin 14 ga watan Yuni 2026. Daga wannan anguwa mai sunaye mabambanta a wannan masallaci da ake kira da suna Masjidu Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, tare da ƴan uwa matasa da sauran al'umman musulmi, ina mana fatan alkhairi ga baki daya. Allah ya sa mu dace. Kamar yadda dan uwa Malam Musa, Allah ya saka mashi alkhairi, ya bada labari, mun taho ne dan mu ziyarci dattijan malami babanmu kuma kakanmu Malam Abdulhab, Allah ya kara mashi lafiya. Amin. Da kaji Malam ya bada labari, ya bijiro mana da yiwuwar mu zo mu sadu da ku mu gaisa, sai muka lura cewa ni dai abin da muka sa ko na hadisi yana cikin sunan Abi Dawud, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wani a cikin ku wani wato bararren bawansa ko yaransa ya nemi wani alfarma da zai iya yi masa kuma ya ki kawai wannan hadisin da tana daga cewa ba zai yi miki wannan alfarma ba. Kuma sai naga cewa Malam Hussein shine babu a kanmu, Malam Bashir kuma kamar da kuka ji dai kanifin ne muli a ilma, na san za a ci moriyarsa. Ni kuwa abinda ya rage a kano kawai da yanayin kasuru abinda ya rage kawai ke, na shiga lunguna da yawa, na ga iya adadin sauran da ke garin nan da adadin kasuwannin duk na sani gwargwaran hali. Mutanen Kano mutane ne masu albarka, al'umma ce da take jagora al'umma a cikin arewacin Najeriya, al'umma ce Allah ya mata albarka na yawa da addini da kasuwanci da ilimi da abubuwa da yawa, wanda dukkanin garuruwan da ke kasar Hausa dole su zama wato tawabe ga al'ummar nan ta Kano. Da haka duk wani musulmi mai kishin musulunci da kaunar addinin musulunci yana jin Kano a wurinsa a matsayin gidansa na farko ko na biyu. Shi yasa bai dace ba idan ana maganar siyasar Kano ko wani abu na Kano ku ce mutane su daina sa baki. Kowa dan Kano ne, dan arewa dan Kano, da kuma yadda garin nan yake da karɓar baki, da duk sanda ka shigo garin ko kai mu'amala ka ga yawan waɗannan matasa, kuma kai tunanin irin alkhairin da za a samu daga gare su, dole kai fatan ya zama kana da gudunmuwa wajen samar da wannan alkhairi. Sannan kuma ga abubuwa da yawa muguriyat waɗanda suke jan hankalin matasanmu, suke zamar da su daga tafarki marigici, tare da irin ƙoƙarin da masu garin nan suke yi cikin malamai da masu wa'azi da dattawa da shuwagabanni, suna iya ƙoƙarinsu wajen ganin sun sanya matasan nan akan turba mai kyau, amma kuma akwai abubuwa da yawa da suke iya zamar da mu. Da haka wajibi ne a ci gaba da tattalin matasa, ana ƙoƙari a ga an alkinta rayuwarsu. Abu na farko da nake so in tuna mana shi ne wannan mataki na ƙuruciya, ɗan uwa masu albarka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin cewa ranar alkiyama akwai tambaya ta musamman da za a yi ma kowa game da ƙuruciyarsa. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'i wa tarwa'a an khamsi, babu wanda zai kusa daga inda yake sai an mai tambaya akan wasu muhimman tambayoyi. Daga ciki akwai ƙuruciya, an shababihi fi ma afna, bayan tambaya dunkulalliya akan duka rayuwarsa, sannan za a ware tambaya ta musamman akan wannan matakin ƙuruciya saboda abin da ke cikin shi na tarka-tarka da yawa. Mala ya ambata mana wasu daga cikinsu. Bayan waɗanda ya ambata akwai wasu da yawa. Daga cikin misali akwai saurin yanke hukunci, saurin ɗaukar mataki, da wata thiqa za'ida bin nafs, kowa yana da wani over confidence da yake ji cewa ya kai ƙarfi, ya kawo abin nan dabara, kuma na gaba da shi yanzu dabarar da suke da ita da ilimin da suke da shi ya zama outdated, ba time ɗinsu ba ne, time ɗin shi. musamman a wannan zamanin da ake da shi na Gen Z da ake cewa gani suke duk mutanen da suka wuce shekara 40 da sama da haka to kaman wasu kauyawa ne kaman wasu wanda ba su san inda rayuwa ta sa gaba ba su sune suka san komai alhalin kuma ba su san komai ba to idan ba a tattaro su aka dawo da su hanya ba ba za a ankara ba kawai ba a ga sun budaji kuma kamar yadda malam ya ja mana wani ya karanta mana wata ka'ida ta aglabiya shine galibin al'ummomin da suke da matasa da basu san alƙiblar rayuwa ba waɗannan al'ummomi alama ce akan ba su da mustaqbal mai kyau al'ummar da kuma take da matasa da kaga sun san alƙiblar rayuwa sun kama addini sun kama ilimi sun kama hadda alqur'ani sun kama kasuwa sun kama sana'a suna ganin girman na gaba da su sun guje ma shaye-shaye da fadan daba da jagaliyar siyasa sun guje ma luwadi da zina da kawalanci da kwacen waya idan aka samu al'umma matasa sun samu wannan sifa da akwai alamar cewa nan gaba kadan al'ummar nan za ta daukaka za ta bunƙasa za ta samu ci gaba saboda haka dole ne a tashi a yi wa matasa wato tanadin da zai gyara rayuwarsu waɗannan abubuwa na zamani da suke jan hankalin matasanmu suna da yawa amma ina so kowane matashi ya wa kanshi karatun tanadin ka duba ka ga a cikin wace cakwakiya kake sannan ka dubi na gaba da kai waɗanda suka shiga wani cakwakiya yanzu yana sani a cikin waɗanda kake gani mutanen kirki a unguwarku wanda ake ganin girmansu ake ganin darajarsu waɗannan za a nemi aure su ake turawa waɗannan za a nemi wakilci ko za a ce wani fito kai wakilce mu a siyasa su ake turawa wanda aka zo sallah su ne suke limanci su ne limaman juma'a waɗanda aka zo jana'iza su suke sawa gaba shin a cikinsu kana jin akwai wani wanda a shekarun baya shekara 20 baya ko 30 irin wannan shirin ta yake zaka tare ya kasance a baya matashi ne da yayi kokari ya ci moriyar wannan kurciyar ta su irin waɗanda suke yin wannan shirman zaka tare a yanzu wasu sun fara zama abin tausayi wasu sun zama sai dai bara wani kuma hala sai dai gadi wani ma ya riga ya haukaci wani ma hala yana gidan yare a kulle yanzu haka wani ya je garin wannan targa-targa an kashe shi irin kisan da annabi yake cewa innahu kana harisan ala an yaqtula sahiba an kashe shi amma wuta yake ne aka ce saboda mene annabi ce saboda shi ma yana kokari ya kashe dan uwansa ba a kashe shi da zalunci ba a an kashe shi ne alhalin yana kokarin kashe dan uwansa na san duk kun fi ni sanin ire-iren waɗannan abubuwa da suke faruwa a cikin wannan al'umma ta saboda haka abu na farko da za mu fara yi shine mu lura da duniyar nan da faɗi tashinta da fitar rana da faɗuwarta kana nan kana ganin kai matashi ne a shekaru mid 20s 20 da kaza kafin ka ankara ana kifawa sai ka ji ka kai 30 ana sake kifawa sai ka ji kana gaɓar fita daga rukunin matasa daga wata furfura ƙwaya ɗaya ko biyu ta bullo ka fara jin jikinka ba yi da irin ƙarfin da kake ji ka ga cewa ba ka da irin wannan gangancin da kake da shi rayuwa ba ta tafi inda jama'a yaushe aka fara siyasar Buhari ba 2015 ba ne 2015 ko da ku duba yanzu har ya gama iya mulkin shi na shekara 8 har ya sauka har ma ya mutu wanda aka haifa 2015 zuwa yanzu shekara sanawa 11 ko ya kusa shiga da samun matasa ba ya kusa shiga watakila ma ya shiga watakila ma a shakance ya balaga wanda aka haifa shekarar da aka bari ya hau mulki wanda ko aka haife shi shekarar da Buhari ya takarar nan da ya ta kuka 2011 da na shekarar shi na 15 yanzu wannan matashi ne confirm matashi ne to ina kuma wanda aka haife shi lokacin da aka fara siyasar demokradiyya din 1999 shi bai da shekarar shi 27 wanda aka fara siyasar Obasanjo ta 1999 ya girma wataƙila ma ya yi aure wataƙila ma idan ya yi kyakkyawan tanaji ma rayuwarsa ya san inda ya fuskanta
idan ko bai wani tanadi mai kyau ba yana nan yana faɗi tashi yana tafa gabliya bai gane ma ina ya fuskanta ba. Ku duba irin misalan da malam ya buga mana na matasa cikin annabawan Allah, cikin sahabbai, cikin salihan bayi waɗanda har yanzu ana cin moriyar rayuwarsu. Me yasa suka zama nagari? Saboda sun alkinta ƙuruciyar nan ba su watsi da ita ba. Allah ya ba mu labarin wasu matasa a cikin suratul Kahf waɗanda suka zama abun gwada misali da har Allah ya ambace su saboda irin gwagwarmayar da suka yi a zamanin suna matasa, suka ja tinga da wani kasurgumin sarki azzalimi kafir. Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad kunna idhan shafaqa. Suka tashi haikan suka yi gwagwarmaya suka ja da wannan sarki wanda yake kafiri da yake kira zuwa ga shi abota masa yana da awashi Allah ne. Suka ce ba za su yi ba. Allah madaukakin sarki ya ba su ƙarfin zuciya, Allah madaukakin sarki ya ba su juriya. Ƙarshe dole suka aka kama su aka kulle su, ƙarshe suka gudu suka je suka buya a wannan kogo wanda a sanadiyar wannan aiki da suka yi na tsayuwa akan kare tauhidin Allah da yin tirjiya akan kafirci, Allah ya ɗaukaka su ya maida su waliyai da hayin da ake labarinsu. Haka Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin wato matasa cikin annabawan Allah da aka ambata waɗanda suka yi ta aiki. Idan muka kalli zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za mu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam majalisinsa yana ɗauke da dattawa, yana kuma ɗauke da samari matasa. Za mu ga cewa waɗannan samari matasa sun samu damar yin ayyuka na ƙwazo da yawa fiye da waɗannan dattawan. Dattawan sun fi amfani wajen ba da shawara, wajen zartar da hukunce-hukunce da hangen nesa. Amma idan ana neman wani aiki na iqdam wanda za a yi umaji, za a yi alkafara, to samarin nan ne a gaba. Su ne a gaba wajen kai saƙon annabta. Sayyidina Ali, su Jabir ɗan Abdullah, su Mu'adhu ɗan Jabal da ire-irensu su ake turawa ko ina su je su kai saƙo. Su ne suke tunkarar kafirai in an zo mubaraza. Su ne wasu su ma har suna kuka suna cewa dan Allah a tafi da su jihadi, ana cewa shekarun ku ba su kai ba, ku yi hakuri sai ku. Su ne suka fi kowa yin riwaya hadisi. In ka lissafa mutane bakwai da suka fi kowa yin riwaya hadisi, sai su Abdullahi ɗan Umar, Abdullahi ɗan Abbas, Aisha, Jabiru, Anas da Abu Sa'id al-Khudri, za ka tarar dukansu matasa ne sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake rayuwa. Babu wanda ya kai shekara 25 a cikin su. Su ne suka ruwaito hadisi 2000, wani 3000, wani 1500, a cikinsu babu mai ƙasa da hadisi 2000 na zamban da zabe. Su ne kuma suka shiga ko'ina lungunan ƙasashen Iraki da Sham da Masar, suka kai addinin Musulunci, suka kai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka yi jihadi. Komandan yakin da ya kai Musulunci ƙasar Andalus, abin nan wato Ibn Nusayr, matashi ne wanda ya ɗauki Musulunci gaba ɗaya, tsallaka da shi nahiya biyu, daga nahiyar Asiya ya tsallako Afirka, daga Afirka ya tsallaka zuwa ƙasar Turawa, bayan gwagwarmaya wadda baka taɓa da labarin irinta ba. Wannan duka aikin matasa ne da suka yi wa addinin Musulunci. Allah ya tuka mala albani namu. Yana da wata gagarin mallacarsa da ya kira da suna matasa abokan aiki. Na san wasu ba sun taɓa jinta. Matasa abokan aiki ne, jarin Musulunci. To amma fa babu matashin da zai zama kyakkyawan jari ga Musulunci, ga kansa, ga iyalansa, ga iyayensa, sai ya zama nagartacce a cikin addininsa da rayuwarsa da mu'amalarsa. Sai ya bi na gaba da shi, ya zama mai da'a da biyayya, sai ya guje ma ayyuka na ɓarna. ‘Yan uwa masu albarka, waɗannan ayyuka na ɓarna da muke ta ishara zuwa gare su da suka shara cikin matasa, in kuka lura da kyau, dukkaninsu fa babu wani abu da mai yin su yake yi alhalin yana ma jin daɗin yi. Yana yi yana nadama, yana yi yana jin cewa yana cutar kansa, yana yi alhalin ba yi da wani tunani akan me ye mustaqbali illa asarar rayuwa asarar lafiya, asarar lokaci, asarar mutunci, wanda duk ya kama shaye-shaye ko ya kama irin wannan jaraba ta kallon kwallo, shine Arsenal, shine Manchester, shine World Cup, shine champion, aikin asarar kuɗi kawai yake, ko irin wannan five aside din da yake, ko ya kama hawan doki cikin anguwa bai da yake lazabarin doki a cikin anguwa, balantana yan kwacen waya da yan shan wannan abu da ake sha har sai an dinga watsa mutum ruwa kamar sabon nama, kamar nama a mahauta, da masu bin yan siyasa jagabiya su je su ta ihu suna su wuni da yunwa a raba musu 500 su kuma yan siyasa na yan siyasa suna Abuja cikin jami'o'i na yan gayu ko suna ma ƙasar waje ko kuma kuna nan an tara ku a bakin titi kuna ta ihu saboda mun kasa yin tunani mai kyau ina ƴaƴansu su da su ci mukamu ƴaƴansu ba sa nan ba mu san kal ƴaƴansu ba ayan suna garuruwa na yan gayu suna Dubai suna Ingila ko sun tafi Umara ko kuma suna Abuja da Lagos suna harkar su duk wanda ya kama waɗannan ɗabi'un ko ya kama harkar sace-sace da kwacen waya da raina na gaba da zaman banza ba sana'a ko shi da kansa in ya zauna in dai yana da ragowar common sense ya san cewa wannan harka da yake ba ta bulle ba ko ba yadda za a yi da shi da wanda kullum yake ɗaukar littafin sai ya tafi karatu da wanda yake fita kullum ya tafi kasuwa da wanda yake tafiya makaranta da wanda ya dage wajen hada alqur'ani da wanda ya dage wajen taimakon na gaba da shi ko iyayensa kai da kanka ka san ba yadda za a yi da ƙarshe bayan shekara 20 kuma sakamakon ku ya zama daya wannan iya duniya fakin don kai dan menene zaka lalata rayuwarka ka barnatar da lokaci mafi muhimmanci a rayuwarka wanda kuma baya maimaituwa kamar da suke faɗa a cikin waƙe alalaitar shababa ya udu yauma wa ukhbiruhu bima fa'ala al-bashir ina ma da za a ce kuruciya ta dawo in ba ta labarin yaya zamanin tsufa yake duk wani lokaci da ya wuce ko wata rana ko wata shekara rayuwarka ta tafi kenan in ka ci moriyarta to ka lissafa ta cikin wato kyawawan ababen da ka mora idan ka yi asarar ta ka lissafa ta cikin wato asarar da kai na lokacinka wanda kuma za a tambaye ka a kansa daga ɗan uwa masu albarka ɗan uwana matasa mu shiga taitayinmu mu alkinta rayuwarmu ta kurciya mu yi abin da zai za mu amfana abu na farko da zai taimake mu wajen amfana kanmu ɗin nan shine kyakkyawar manufa da zama rayuwarka kana da manufa akan ni ina ka fuskanta sannan ya zama kana da wasu mutane da suke matsayin mentors waɗanda kake kallo kake koyi da aikinsu na kirki mafi girman abun koyi a wurinmu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai sahabbansa daga nan sai tabi'ai waɗanda su ake cewa as-salafus salih daga nan sai kuma sauran mutanen kirki daga cikin wanda suka shude ko wanda muke raye da su ko waɗanda muke kallon su a matsayin alƙibla a rayuwarmu cikin shuwagabanni da malamai da masu da'awa da sauran mutanen kirki ya zama kana da wani wanda kake koyi da kyakkyawan ɗabi'arsa kake bin sahun inda ya bi don kai ma ka kai ga abin da ya kai sannan kula da ibada kula da addini mun ji bayani da aka fara game da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari da yake cewa waɗannan gaɓoɓi mun tsare wa Allah su ne a cikin ƙuruciyarmu da me ake tsare wa Allah gaɓoɓi shi ne da bautar Allah da tsayi da sallah da yin sauran ibadoji na wajibi sallah azumi da nafilfiri da nan ne kake samun nagarta da nan ne kake samun wato tazkiyar zuciyarka sai ka ga duk waɗannan ayyukan barna ba sa baka sha'awa sannan kuma da riƙo da asbab na kyakkyawar rayuwa sababi na neman arziki sababi na neman abin yi sababi na ilimin addini da na boko sababi na sana'a dukkanin asbabu ga sana kuma kamar yadda na ambata a farko irin wannan gari namu mai albarka wanda yake da tarawat yake da opportunities to ba za ka rasa abin yi ba sai kai kake wannan birnin na Kano duk wani birni da kake ji Kano ta kai ta yi gogayya da shi akan opportunities na rayuwa abin da ya shafi ilimi, abin da ya shafi sana'a, kasuwanci, harkoki na ci gaba, babu yadda za ka rasa abin da za ka yi a irin wannan gari, sai dai kai lusari ne ko malalaci ko wanda kake wato irin kana jin kunya din da ka ganka dan gari kana wani aiki. Sai shi sa mu da aka haifa a gari galibi sai wani ya zo daga wata karkara sai ya zo ya arziki gwamna nan muna gwamna muna kallon shi sai dai mu dinga mishi gori cewa nan fa ya zo nan garin kwanan nan ya zo fa daga wuri kana saboda mu muna ganin a muna cikin ƴan uwanmu da danginmu kowa ya san mu ba za mu iya wasu ayyuka da muka yi tagin din sa matsayin ayyuka ne na makasanta ba shi ko zai kama irin wannan aikin yana yi har Allah ya ɗaukaka shi. Saboda ya ƴan uwana matasa mu kula da kanmu mu kula da waɗannan shekaru kar mu yarda ruɗin duniya ya ruɗe mu daga baya mu zo muna da dama a lokacin da lokaci ya riga ya ƙure mana. Me da aka faɗa tun farko jama'a dama malam shi ne lacca kuma na tabbata wannan lacca ta shiga cikin zukatanmu kuma muna fatan ta taimake mu wajen gyara abubuwan da muke akai na kurakurai wanda kuma dama Allah ɗauki saki ya taimake su suna kan tafarki mai kyau ta ƙara musu ƙwarin gwiwa. Allah Ubangiji ya shiri matasanmu, Allah ya gyara mana su da al'umma gabaki ɗaya. Irin wannan taro da za ka ga matasa to abin alkhairi akwai alamar cewa gabaɗin tana da haske don dai har matasa za a kira su su zo su taro haka don sauraron nasihohi da kalmomi wanda za su amfane su. Akwai alamar cewa insha Allah muna da mustaqbali mai kyau. Waɗanda Allah ya jarce mu da su suka zame suka zama marasa jin magana ya Allah muna roƙon ka shirya mana su. Allah ka dawo da su kan turba. Allah ka sa su zama suwa mutanen kirki su gyaru. Waɗancan sabai da muke labarin su a cikin su akwai wanda ta kadarancin su ai ya kai ya kawo amma da suka ji wa'azi suka saurari alqur'ani Allah ya sanya zuciyarsu suka zama mutanen kirki suka dawo suka zama ɗan gaba gaba a cikin aikin alkhairi. To Allah ka sa wannan matasa namu su ma su juya haka zuwa mutanen kirki. Na kuwa fatan alkhairi da fatan Allah ya maida kowa gidan shi lafiya yadda muka zo nan lafiya. Zan saurara anan kan cika bar dogon surutu sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.